This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da mita 25 da kuma 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dalol da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Barkanku da wannan hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya, Dr. Sa'idu Ahmadu Kawa na Jami'ar Bayero zai mana fashin baki game da siyasar bangaranci da kuma tattaunawa akan tantance ministoci da majalisar dattijai za ta yi. Sannan kuma sai 'yan gudun hijira daga Baga sun yi zargin cewa ba su samu kulawar da ya kamata daga hukumomi ba.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Da farmakin da jiragen yakin Rasha suke kaiwa a Siriya, dakarun kasar suna ci gaba da dannawa a jiya Litinin, yayin da ita ma Amurka a jiyan ta jefa kimanin ton 50 na kananan makamai ga kan 'yan tawayen Siriya a arewacin kasar. A fada mafi tsanani da aka gwabza a 'yan makonnin nan, sojojin gwamnati suna ta yakar 'yan tawaye wanda suke kai musu hari a wurare a tsakiyar yankin Hama da nufin sake kwato yankin da ake kira Sahal Al-Gab. 'Yan gwagwarmaya suna ikirarin cewa 'yan tawayen sun taka farmakin gwamnati birki. Rasha ta ce jiragen yakinta sun fatattaki cibiyoyi da ko muradin 'yan tawaye guda 53 a Siriya a cikin sa'o'i 24 a yankunan Hama, Homs, Latakia da Idlib, a yayin da su ma sojojin taron dangin ke ci gaba da ragargaza sansanonin 'yan kungiyar ta ISIS.
A cikin wani wunin da aka ci gaba da zubda jini a harhare da wukaken da Falastina suke kaiwa Yahudawa, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce Israel za ta gabatar tarzoma da ake yi da wukake, kuma Israel za ta ci gaba da rayuwa har abada. Ya kara da cewa shekaru 100 na ta'addanci da neman rusa aƙidar Yahudawa na koma gida, ma'ana ƙasarsu ta asali, amma har yanzu maƙiyansu sun kasa yin karatun tanatsu. Mr. Netanyahu, wanda ya furta haka a jawabin buɗe zaman majalisa jiya Litinin, ya kuma ɗora alhakin tashe-tashen hankula da suke aukuwa a kan Hamas da gwamnatin yankin Falastini da kuma wata ƙungiya da ake kira Islamic Movement da Turanci, ta wajen yaɗa abin da ya kira ƙarerayi cewa Isra'ila tana shirin ƙwace masallacin Al-Aqsa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Litinin, Sarki Salman na Saudiya ya ki amincewa da maganar cewa ƙasarsa ta saduda da maganar matsayinta na tsara aikin hajji, biyo bayan turmutsutsun da ya yi sanadiyar rasa rayukan mahajjata. Sarkin na Makka ya ce wannan zance ne na rashin sanin ya kamata da Saudi ba za ta ɗauka ba. Hatsarin turereniyar dai ya faru ne a ranar 24 ga watan Satumbar da ya gabata, a lokacin da wasu sahun mahajjata suka haɗe da juna a wajen jifan shedan. Gwamnatin Saudiya ta ba da sanarwar mutane 769 ne suka rasu. Sarkin dai a watan da ya gabata ne ya buƙaci a bashi rahoton yadda ake tsara aikin hajjin ƙasar.
'Yan takarar jam'iyyun adawa a ƙasar Gini suna kiran da a soke zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar Lahadi da ta gabata, wanda suka ce an tafka magadi don shugaban ƙasar Alpha Conde ya lashe zaben. Wakilin muryar Amurka Christian a Conakry, babban birnin ƙasar ta Gini, ya rubuto cewa 'yan takarar shugabancin ƙasar guda 7 ne suka yi taron manema labarai a jiya Litinin don yin kira da a soke zaben da suka ce babbar yaudara ce. 'Yan takarar sun ce suna da bayanin abubuwan da ba su kamata ba, da suka hada da karyar sakamako da dangwale da kuma tsoratarwa, tare da kama jama'a da jama'an tsaro suka dinga yi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yaba da yin zaben cikin lumana, kuma ya yi kira ga 'yan siyasar da su kame duk waɗanda suke tunzura jama'a.
Rundunar sojojin kasar Tunisia sun ce ‘yan kungiyar ta’addar ISIS sun hallaka musu sojoji guda biyu a kan binciken da suke yi na garkuwa da aka yi da jami’ansu a yammacin kasar a can kusa da iyakar Algeria. Sannan kuma sojoji guda hudu sun sami rauni duk a lokacin neman a yankin tsaunin Sammana. Kamar yadda kakakin sojojin kasar Belhassan Oslati ya bayyana, sojojin Tunisia dai na aiwatar da ayyukansu a yammacin Tunisia, wurin da jami'an tsaro da dama ke rasa rayukansu wajen yakar masu tsaurin ra'ayin Islama na ISIS. Sojojin ba su tantance ko waɗanne 'yan ƙungiyar ta'addanci ne suka kai harin na ranar Litinin ba.
Labarin duniya kenan kuka gama ji. Majalisar Dattijan Najeriya za ta fara tantance ministoci. To amma tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da sunayen ministocin ake ta tacar baki akan goyon baya da rashin goyon bayan wasu sunayen da ya gabatar. Daya daga cikin wanda ya fuskanci wannan matsala shine wanda ya fito daga jihar Oyo, wato Adebayo Shutu. To wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya yi da rahoton cewa
yayin da ya rage 'yan awayi a fara tantance sababbin ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa Majalisar Dattijan Najeriya, gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya ce shi kan baya adawa da wanda aka ba da sunansa daga jihar Oyo, wato barista Adebayo Shitu. Gwamna Abiola Ajimobi yana jawabi ne a lokacin da kungiyoyin 'yan kasuwa, mata, matasa, dalibai, shugabannin addinai da dai sauransu dake dauke da kwalaye masu rubuce-rubuce iri-iri don nuna goyon baya ga Adebayo Shitu suka yi wata zanga-zanga a cikin birnin Ibadan. Yake magana jagoran zanga-zangar Mr. Bashiru Alade ya ce Adebayo Shitu mutum ne na gari. Mr. Bashiru Alade ya ce idan aka duba baya za a ga cewa Adebayo Shitu mutum ne na gari, mai mutunci, mai ilimi, kuma ya dace da canjin da duk 'yan Najeriya ke umajin samu. Shi ma shugaban kungiyar matasa Mr. Daramola Abiola ya ce barista Shitu mutum ne da ba taɓa kama shi da cin hanci ba.
Our nominee from this state, from record, is the only nominee that doesn't involve himself in any financial misappropriation. He has never been charged by EFCC or ICPC.
Daramola Abiola ya ce ba a taɓa samun Adebayo Shitu da rubda ciki da kuɗaɗen jama'a ba, kana ba a taɓa kai ƙararsa ga hukumomin EFCC ko ICPC ba. Gwamna Abiola Ajimobi ya yi watsi da jita-jitar cewa ba ya goyon bayan barista Adebayo Shitu.
Always had my reservation as to his selection, but never opposed him. Since the president nominated him as our leader, I will never oppose his nomination.
Gwamna Ajimobi ya ce don ya yi gum da bakinsa ba yana nufin yana adawa da naɗa barista Adebayo Shitu minista ba. Gwamnan na jihar Oyo ya ƙara da cewa tunda shugaba Muhammadu Buhari ne ya miƙa sunansa ba zai yi adawa da shi ba. A yau ne Majalisar Dattijan Najeriya za ta fara tantance sababbin ministocin da shugaba Buhari ya mika mata. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan, har yanzu dai akan batun tantance ministoci muke, abokin aikin mu Sahabu Imam Aliyu ya tuntubi Dr. Sa'idu Ahmadu Kawa na Jami'ar Bayero ga kuma yadda hirar ta su ta kasance.
Dr. Doka, akwai kuma zancen siyasar kai dan wace jiha ce? Na san wannan magana ta taso a cikin waɗanda aka gabatar da sunayensu yanzu dai, na san akwai wanda suke da wannan matsala, musamman Haji Amina Muhammad akwai tana da wannan, akwai kuma dai na san naji yau ma akwai wanda suka je zanga-zanga a can Abuja suna cewa ba sa san wanda aka zaba a madadin jihar Kwara, wato kakakin jam'iyyar ita APC Lai Muhammad, wai shi dan Lagos ne, shi ba wakilin Kwara bane. To a siyasance ban san ya kuke kallon wannan al'amari ba.
To shi asali dai abin da yasa ake son a ce an wakilci jihohin, saboda wani sashi ne na tsarin mulki da yi isara da cewar idan aka tashi na da mukamai irin waɗannan, a yi la'akari misali mulkin ya yi maganar cewar a kwatanta ganin cewar akalla kowace jiha ta sami minista. To duk wannan asali a siyasance tunanin haɗin kai cewa in kowa iji da shi ake a ƙasar to ƙasa za ta fi samun haɗin kai, amma a gaskiya a aikace rabuwar kai wannan abin yake ya daɗa janwo wa ƙasa. Sai dai kuma nan gaba a hankali watakila ana gyaran siyasar, watakila za a samu lokacin da zai kamata a dube shi sosai a ga wani gyara za a yi masa, amma a yanzu rabuwar kai yake janwowa. Ita wannan wacce ake cewa ba ƴar Kaduna ba ce yau ta gabata ga majalisar dattijan ta sanar da kwamitin da aka naɗa kawun magana cewar ita ba ta taɓa cewa ƴar Kaduna ba ce, ita ƴar Gombe ce. Koda aka shugaban ƙasar ma matsayin ƴar Gombe ne ya ɗauke ta, kuma ita ma ba ta taɓa cewa ita ba ƴar Gombe ba ce. Saboda haka sun an warware wannan magana.
Cewa mace inda aurenta take ake bi, inda duk take da aurenta, inda duk mijinta ya fito, wannan jihar za a bata wakilci. Sai ta yi mijin ita Hajiya Amina mutumin jihar Kaduna ne.
Kaduna ne ba, ƙari a kan haka ma, ai dokokin mu sun yarda inda duk ka zauna ka daɗe ka shekara ban manta ba goma a wajen, za ka iya cewa ɗan wajen ne kai a ƙa'idance. Kawai dai siyasa ce ta ƙasar ta zama inda ta zama har za a fito kan wani ɗan shaguli.
Haka.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za ku ji tattaunawa da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya yi a kan batun tantance ministocin. To amma a halin yanzu a shakata da wannan kiɗa tukunna. kamar yadda na fara zabunta muku wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya zanta da wasu kwararru akan batun tantance ministocin da majalisar dattijai za ta fara yi a yau idan Allah ya yarda.
Na yi wata fira ta musamman ko tattaunawa ta musamman tare da waɗansu masana ko kwararru akan wasu al'amura ko fashin baki da ayyukan majalisa, wato Malam Salih Haliru da Professor Almustapha Usuju wani kwararre akan ayyukan majalisa da kuma Malam Garba Shehu kakakin shugaban ƙasa a fadar gwamnati. Ga tattaunawa da na fara da Malam Salih Haliru.
Hakika ni ma yau ko kuma jiya ne na yi ta karantawa a jaridu da suke cewa duk jiran nan da aka yi na wata hudu sai gashi kuma an fito da sunayen da suke basu baiwa mutane wani mamaki ba. To amma kuma kamar yadda shi wato shugaban kasa ya faɗa, komai kusancin nasa da mutanen wato duk da haka sai an shi ba ruwansa zai mika, ya mika wa jami'an tsaro ne su je su gama duk binciken da za su yi game da mutanen nan, wanda duk komai kusancinsa da mutum idan aka kawo aka ce akwai wani a rahoto wanda yake bai abin nan ba bai dace ba game da mutum, zaka ji tun ma ba a gaya masa ba za a cire sunansa. So ko kuma ko da an gaya masa din ma zaka ga babu sunansa. Sai dai kawai yanzu dai abin da ake ta fama da su shine mutane masu kai koke-koken su cewa a'a su ba sa son wannan ko kuma ba sa son wannan, ko kuma wasu su ce a'a wannan ba dan jihar mu bane an kawo mana shi da ƙarfi. To akwai duk irin waɗannan wanda yake kuma dole ne siyasa haka ta gada bayan da aka iya.
Malam Garba, za ka so kai tsokaci a kanu ko ina so in kawo maganar?
Ce wato arar bakin shugaba Muhammadu Buhari ake ana cin masa albasa. Duk abin nan da ake ta yi, magana da ake ta yi cewa wai a'a ya zauna yana jiran yana neman mutane marasa tabo. Yana neman marasa tabo, amma ba matsalar da take gabansa kenan wajen naɗa ministoci ba. Magana ce ta cewa ka zo ka samu gwamnati a gurɓace, ka samu gwamnati dukiyar jama'a ɗibanta ake yi ta yadda aka so, harkar musamman harkar man fetur ɗin nan a ɗauka a je a saida a saka a cikin aljihu ko account ɗin wani wanda ya isa ko kuma dan shi mai mulki ne. Gyara ake ba wai zancen a jira ake wai ana nemo ko a nemo mutane daga China ko daga wata ƙasa su zo su yi mana minista ba. Shugaban Muhammadu Buhari zai minista a yan Najeriya zai yi. Kuma ba labi shi bukatar tsarin mulki wa zai taimaka masa ya gudanar da mulkinsa. Saboda haka cewa wai a wai wasu ake nema daban ko za su zo daga wata ko daga sama, a yan Najeriya dama yake zai aiki da su, da su zai aiki kuma su ya nema. Amma zahirin gaskiya shine jinkiri ya faru saboda dole a toshe hanyoyi da yawa da ake sulalar da dukiyar jama'a. Shi kansa foundation da ake gurbi da ake gini yadda ake gudanar da gwamnati abu ya gurɓace, wanda yake kuskure ne da a ci za a ɗora a kan irin harsashin da aka tarar a baya.
A fahimtar ka Professor Almustapha, idan aka zo ta cewa shin irin wa'innan koke-koken yana yi wa 'yan majalisar dattawa su yi la'akari da su gurin amincewa ko kin amincewa da sunan da aka gabatar
a matsayin ita majalisa in ta karɓi ku a koke-koke tana bincike akan waɗannan koke-koken, shin wannan koke-koken suna kotu ne? In tana kotu, a dokar majalisa ba a tattauna abin da yake kotu, kuma dokar Najeriya duk wanda ka kai shi kotu don kana mai zargi bai zamanto mai laifi ba har sai kotu ta same shi da wannan laifin. Dokar Najeriya kenan. In kuma ka duba kaman misali wannan aka yi koke-koke akan su, majalisa ta karɓa. Su sanatoci da suke wakiltan wannan jiha da wannan mutum ya fito su ma za su yi magana, amma ba zai zamanto cewa maganar da suka yi ya hana a wanke wannan bawan Allah ba. Sai sun kawo hujja mai ƙarfi, hujjan nan in tana da ƙarfi shine za a iya dakatar da wanke shi har sai sun gama bincike a kai. In kuwa ba haka ba ne, majalisa za ta wanke wannan bawan Allah.
Kuma na tabbata ba za su ce wani bai cancanta ba sai sun kawo dalilai. Kuma na tabbata again shi kansa shugaban ƙasa idan har aka kawo dalilai ya ga cewa dalilan nan suna da ƙwari.
Kuma bai san su ba ne shi da tun farko da yanzu.
Bai san su ba ne yawa. Kuma ai aikin tantancewar kenan, na tabbata ba zai yi wata ba.
Kamar yadda na ji daga bakin shugaban ƙasa ya ce cewa wannan tantancewa da aka yi ko da an baka mukami aka samu wani abu daga baya ya fito za a iya cire ka daga wannan mukami.
Farfesa Almustapha Usuji kenan wani kwararre akan ayyukan majalisa a tattaunawa da na yi da shi da Malam Garba Shehu da kuma Salih Haliru. Umar Faruk Musa, Mura Amurka a Abuja, Nigeria.
Yanzu nan misalin karfe 3 da wajen minti 20 na dare agogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Wasu 'yan gudun hijira daga Baga arewa maso gabashin Najeriya, garin da sojojin Najeriya suka kwato daga hannun 'yan Boko Haram, sun yi zargin cewa hukumomi ba su kula da su yadda ya kamata, kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya aiko da rahoto.
Waɗannan 'yan gudun hijira dai sun shigo garin Maiduguri ne kwanaki biyu da suka gabata sakamakon yunwa da wahalhalu da suka ce suna fama da shi a garin Baga. Bayan komawarsu garin Bagan, waɗannan 'yan gudun hijira dai sun zargi gwamnati da cewa tun lokacin da suka koma garin na Baga, gwamnatin bata ziyarce su ba, kuma bata aika wani don ganin irin halin da suke ciki ba, yayin da rundunar sojan ƙasar ke hana shiga ko kuma fita da wani abinci, da ma hana su sana'arsu na kamun kifi ko kuma noma abin da za su ci, wanda hakan suka ce ya jefa su cikin halin kakani ƙayi. Malam Bunu Abacha yana ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka shigo garin Maiduguri, wanda kuma ya kokawa 'yan jaridu game da irin halin da suka shiga sakamakon fidda su daga sansanin 'yan gudun hijira da suka ce gwamnatin ta yi.
Wallahi yunwa ne ya kware mu a Baga. Ya kai mutum 500 ma, ko zance 600 muka wuce. Akwai motar da ya kai block din sojoji, to motar ya kai guda trailer fudu, shi ya ne muka taka daga Baga muka zo Bariki din Milfo, sai muka shiga motar sun dibe mu muka zo. Suka zubar da mu ma Maunguno, daga Maunguno muka biya kuɗi motar mun zo Maiduguri. Wasu mu ma ba su da kuɗi, har yanzu suna ga yunwa ga wafala a Maunguno. Ba abinci baya shiga garin. Taliya ɗaya ma muna saya 700, in ma akwai yanzu ya zama babu. Shankafa kwano 2,500 haka muke saya. Garin Fanta irin ana saida naira 20 nan, sai mu saye shi naira 250, mu zuba ruwa wallahi tallahi mu sha. Gari kwano ɗaya 780 muke saya. Kai mutum 5,000 mun bari mun zo. Sojoji sun hana shiga, sun hana fita. Ba su taba kai abinci ba. Mun zo mun gaya musu ba sa kula mu. Gashi muna nan a tare a Baga Road. Mun roki gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha da na karamin hukuma da Allah ya yi kokori ya kai abinci gari. In ma ba zai kai mana abinci ba, ya je tunda kamar su suka kawo motoci muka sun dibe mu sun kai mu Baga. Kamar haka ya sake kawo motocin ya je ya ciro jama'a mu.
Musa Alhaji Bukar Kukawa dai shine shugaban karamar hukumar Kukawa daga jihar Borno, wanda kuma ya karyata wannan zargi.
To wannan faɗan da suka yi wannan ba gaskiya bane. Tafiyan su duma ba wanda ya sani. Balliman su zargi cewa ba su da abinci din. Government ba permission nasu su je Baga su zauna ba. Amma waɗanda suka koma can din kawai su kai sun koma sun saboda kansu. Kuma da sun koma sojoji sun hana su su je su kama fiki, ba za su je su yi noma ba. A nan gashi a camp muna ba su abinci ko isheshe abinci suna ci. Su ne suke suna so su koma garinsu.
Sai dai Alhaji Grema Terab, wanda shine tsohon shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Borno, yace a halin yanzu haka
'yan gudun hijira rayuwarsu kara tabarbarewa yake. Babu dan gudun hijira da zai yi tsammanin cewa bayan ya zabi General Muhammadu Buhari har yanzu rayuwarsa yana cikin kunci mawuyaci, halin kakani kayi. Ba ma ya koma garin su ba yau wata hudu, amma a inda suke mazaunin su ma rayuwarsu sai kara lalacewa yake. To kaga akwai abubuwan tambaya, kuma a ce har yanzu babu wanda zai fita ya magana ba. Dole mutane mu fita mu ga mutane General Muhammadu Buhari shi maganan gaskiya yake yi. A yayin lokacin siyasa ya wuce,
shi ko da shige shugaban hukumar samar da agajin gaggawa wato engineer Satomi Ahmed yace waɗannan mutanen da suke kirari sun fito daga garin Baga.
Shekaran jiya ainihin suka shigo ba tare da sanin gwamnati ba. Suka zo ba su yi reporting a SEMA ba, ba su je ko ina ba. Suka je suka hada baki da wasu yan uwansu da suke cikin camp. Suka yi sneaking din su suka shiga cikin camp. Da suka shiga kuma suka samu labarin cewa fa akwai baki a cikin camp din nan. Suka samu su sai suka cire su ma a cikin camp din. Kaga yanayin yau din nan kawai ka ce daga Baga ka shigo Maiduguri, wai ka biyo motan block ka shiga, kaga akwai abin dubawa a ciki.
To zai a matsayin waɗannan mutane suke tunda har kun ziyarci inda suke.
Yanzu dai mun sanar da ita committee din local government din su, wanda kuma suka sa su mun hada su da jami'an tsaro su duba in suka yi bincike akan su. Duk report din da suka ba mu anan akwai waje anan gwamnati za ta karbe su kuma sai ta karbe su.
Har yanzu dai waɗannan 'yan gudun hijira suka fito daga garin Baga na jibge ne akan manyan titi da ke cikin garin Maiduguri ba tare da sama musu mafaka ko kuma sa su a sansanin 'yan gudun hijira ba. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana sunana Hamisu Hassan Ahmad daga jihar Taraba cikin garin Tilla hakika ni ra'ayina maganar ministoci da Buhari ya tura wa majalisa akan tantance su. Hakika na ji cewa ministoci kafin kowane minista ya tafi a matsayin minista sai senatoci biyu daga jihasa sun yarda da shi. Hakika wannan ba daidai ba ne, kuma wannan abu zai kawo baraka matuka, domin zai iya kasancewa senatocin nan yan PDP ne, wadda kuma minista da Buhari ya zaɓa ya je ministan nan zai iya kasancewa ɗan APC ne. Shin ya ake gani? Shin hakan ba za ta kawo baraka ba? Hakika ni ina ganin wannan abu ba adalci ba ne. Ya kamata senatoci ɗan majalisu su zauna su gyara wannan abin kafin zuwa gobe gumi tantancewa. Assalamu alaikum, mai magana a Hajji Sassan Ahmad daga jihar Taraba cikin garin Tilla. Na gode, mu da Amurka.
To, ga Usman Kabara nan zai karanto mana takaitattun labarai kafin mai sallama.
Da farmaki da jiragen yakin Rasha suke kaiwa a Siriya, dakarun kasar suna ci gaba da dannawa a jiya Litinin, yayin da ita ma Amurka a jiyanta jefa kimanin tan 50 na ƙananan makamai ga kan 'yan tawayen Siriya a arewacin kasar. A fada mafi tsanani da aka gwabza a 'yan makonnin nan, sojojin gwamnatin suna ta yakar 'yan tawaye a wasu wurare a tsakiyar yankin Hama da nufin sake kwato ikon yankin da ake kira Sahal Al-Gab. 'Yan gwagwarmaya suna ikirarin cewa 'yan tawayen suna takawa farmakin gwamnati birki. A cikin wani wunin da aka ci gaba da zub da jini a hare-hare da wukake da Falasɗinawa suke kaiwa Yahudawa, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ga bayan tarzoma da ake yi da wukake, kuma Isra'ilar ta ci gaba da rayuwa har abada. Ya ƙara da cewa shekaru 100 na ta'addanci da neman rusa gidar Yahudi ta komawa gida, ma'ana ƙasarsu ta asali, amma har yanzu maƙiyanmu sun kasa yin karatun tanusu, Mr. Netanyahu, wanda ya furta haka a jawabin buɗe zaman majalisa a jiya Litinin. A jiya Litinin kuma Sarkin Salman na Saudiya ya ki amincewa da maganar cewa ƙasarsa ta sadu da maganar matsayinta na tsara aikin haji, biyo bayan turmutsutsun da ya yi sanadiyar rasa rayukan mahajjata. Sarkin na Makka ya ce wannan zance ne na rashin sanin ya kamata da Saudi ba za ta ɗauka ba. Hatsarin turereniyar dai ya faru ne a ranar 24 ga watan Satumbar da ya gabata, a lokacin da wasu mahajjata sahunsu ya haɗe da juna wajen jifan shedan. 'Yan takara na jam'iyyun adawa a ƙasar Gini suna kira da a soke zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar Lahadi.
To, masu sauraro, ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummaya Lice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri, a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.